Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 16, 21 da 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Far'a da Nomad FM da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa mai mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Sai kuma Alpha Radio kuma su yi a kasar Ghana. Za kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe ake bukata a voahausa.com ko sashinhausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yau Alhamis 12 ga watan Oktoba shekarar 2017. Ibrahim Jarmaini daga nan Washington DC tare da Grace Alheri Abdu da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri da farko ga kanin labarai.
To Ibrahim, rundunar sojan kasar Pakistan ta sanar da cewa ta kwato ba Amurka Caitlin Coleman da mai gidanta dan asalin kasar Canada Joshua Boyle da aka sace. Kungiyar Hamas ta Palestinawa ta ce ta cimma yarjejeniya da abokiyar hamayyar ta Fatah dangane da sassanta fannonin harkokin siyasa. Kana hukumar zaben kasar Congo ta ce ba za a gudanar da zaben shugaban kasa ba da aka jima ana dako sai shekara ta 2019.
Kanan labaran kenan kuka saurara. To a cikin shirin namu na yau za ku ji cewa a yayin da ƴan bindiga masu tada kayar baya na Boko Haram ke sauya salon hare-haren da suke kaiwa a wasu sassan jihohin Arewa maso gabashin Najeriya, rundunar sojin saman Najeriya ta gudanar da wani taron manema labarai. Ko menene dalili?
Akwai mutanen da suke bata gari suna fitowa hanyar suna dan bata muna mutanen namu, amma Allah ya sa yadda an samu wata dan kwanciyar hankali.
Sai kuma jihar Niger, inda gwamnatin jihar ya kori kwamishinoninsa daga bakin aiki, shi kuma kome ya zafi.
To alhamdulillah, ka san dai a matan shi na gwamna kundin tsarin Najeriya a ba shi dama dauka wannan matakin.
Akwai mu da shirin bango na Jummai Ali, amma duk kafin nan sai kun saurari cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka ga cikakkun labaran. Rundunar sojin kasar Pakistan ta sanar yau Alhamis cewa ta kwato ba Amurka Caitlin Coleman da mai gidanta dan asalin kasar Canada Joshua Boyle da ƴaƴansu uku daga wani yankin kabilu da ke kan iyaka da Afghanistan. Iyalin sun bace ne a Afghanistan cikin shekara ta 2012, kungiyar Taliban kuma ta dauki alhakin garkuwa da su. Kungiyar ta kuma fitar da fayafayan bidiyo biyu da suka nuna su lokacin da ake tsare da su. Kungiyar mayakan ta buƙaci a saki membobinta da aka kama kafin ta musayar Boyle da mai matarsa wadda ta haifi ƴaƴa guda uku a lokacin da ake tsare da su. Sanarwar rundunar sojan ƙasar Pakistan ta ce an gudanar da aikin ceton cikin nasara ne a yankin kabilu na Kuram kusa da kan iyaka da Afghanistan jiya Laraba tare da taimakon bayanan binciken asiri na Amurka. Sanarwar ta kuma ƙara da cewa cibiyoyin leƙen asirin Amurka suna sa ido kan inda suka kuma shaidawa Pakistan ranar 11 ga watan nan na Oktoba ta cibiyar kan iyakar Kuram. Mutanen da aka yi garkuwa da su kuma suna cikin ƙoshin lafiya, kuma tuni aka mai da su ƙasarsu ta asali.
Kungiyar Hamas ta Palestinawa ta ce ta cimma yarjejeniya da abokiyar hamayyar ta Fatah dangane da sasantawa a fannin harkokin siyasa. Shugaban kungiyar Fatah Ismail Haniyeh ya fitar da wannan sanarwa yau Alhamis da ke cewa ɓangarorin biyu sun cimma matsaya bayan tattaunawa ta kwana biyu a Alkahira a ƙarƙashin abinda ya kira ɗaukar nauyin ƙasar Misira. Haniyeh ya ce za a sanar da abinda yarjejeniyar ta ƙunsa nan gaba a babban birnin ƙasar ta Misira. Kakakin kungiyar Fatah ya tabbatar da sanarwar a wata hira da kamfanin dillancin labaran ƙasar ta Faransa. Yarjejeniyar ta biyo bayan shawarar da kungiyar ta yanke, inda ta kyale kungiyar Fatah ta shugaban yankin Falastinawa Mahmud Abbas ta ci gaba da iko da zirin Gaza. Kungiyar Hamas ta kwace ikon yankin da mazaunin shi miliyan biyu ta kwace yankin da mazaunan su miliyan biyu tun shekara ta 2007 a lokacin da ta yi wani yankin yakin basasa da Fatah na gonaki da kuma wuraren sarrafa wurin inabi da suka yi fice a duniya.
Hasashen yanayi yau a arewacin ƙasar California ya nuna za a yi iska mai ƙarfi da rashin danshi, lamarin da zai sa ya zama da wuyar gaske a iya shawo kan wutar dajin da ke ci a arewacin birnin San Francisco. Wutar dajin ta ci gaba da bazuwa jiya sakamakon iska mai karfi da ta rika kadawa abinda ya tilasta fitar da karin mutane a wurare da wutar ta barna. Akalla mutane 23 ne suka mutu, sama da 300 kuma suka bace. Layukan wutar lantarki sun fada akan titunan unguwanni da gobara ta lashe, yayin da ma'aikatan kwana-kwana ke kokarin shawo kan lamarin. Abinda ya rage kawai a waɗansu unguwanni shine bututun fitar da yaƙi da itatuwa da suka kokone da kuma motoci da aka bari baya. Hukumomi sun ce wuta ta cinye akalla gidaje 3,500 da kuma cibiyoyin kasuwanci. Wutar dajin dai tana ci a kimanin hektar 99,000, wato da 6, a ƙananan hukumomi da dama da gonaki da kuma wuraren sarrafa ruwan inabi da suka yi fice a duniya da su, wato da wuta ta cinye waɗansunsu. To, kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.
Hukumar zaben kasar Congo ta ce ba za a gudanar da zaben shugaban kasa da aka dade ana jan kafa kai a kasar da aka ta Afirka ta tsakiya ba sai a shekara ta 2019. Hukumar ta bayyana yau Laraba cewa har yanzu tana kan rajista ta masu zabe a yankin kasar da ke fama da tashin hankali, kuma za ta buƙaci ƙarin kwanaki 504 kafin ta kammala shirye zaben. Ana fargaban cewa sanarwar za ta ƙara zafafa hamayya tsakanin shugaban ƙasar Joseph Kabila, wanda ya yi kane-kane bisa karagar mulkin bayan cikar wa'adin mulkinsa a watan Disamba shekarar da ta gabata da ƙungiyoyin hamayyar ƙasar Congo. Ƙin sauka daga karagar mulkin da Kabila ya yi ya haifar da tashin hankali da waɗansu lokuta aka rasa rayuka a Kinshasa, babban birnin ƙasar. A halin da ake ciki kuma, hukumar zaben ƙasar Kenya ta ce za a ba dukkan 'yan takarar shugaban kasar guda 8 na kasar damar tsayawa takara a zaben da za a sake gudanarwa bayan soke zaben da aka gudanar a watan Agusta. Hukumar zaben da ake kira IEBC ta ce har yanzu sunan babban madugun shugaban adawar Raila Odinga yana kan takardun zabe sabili da bata samu wasikar janyewarsa daga takara a hukumance ba. Odinga ya sanar da cewa zai sake tsayawa takara ba. Kwana ɗaya bayan da Odinga ya sanar da janye takarar, masu zanga-zanga suka shiga titunan birnin Nairobi suna kira ga shugaban ƙasar Uhuru Kenyatta ya sauka daga karagar mulki.
We want to tell Kenyans, we are fighting for our democracy. Na kama Uhuru na Chiloba, they want to play with Kenyans. Here we are, we will play with them.
Yes. Muna so mu sheda wa 'yan kasar Kenya cewa muna yaki ne domin demokradiyyarmu, Uhuru da Ruto. Kuna neman ku yi wasa da hankulanmu, hankalin al'ummar kasar Kenya. Ga mu nan, za mu yi wasa da hankulanku, za mu kuma yi yaki domin demokradiyyarmu.
Labarin duniya ke nan ku saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Tabarin fara rahotanninmu daga Najeriya. A yayin da 'yan bindiga masu tada ƙayar baya na Boko Haram ke sauya salon hare-haren da suke kaiwa a wasu sassan jihohin Arewa maso gabas, rundunar sojin Najeriya ta sama ta gudanar da taron manema labarai da ta saba yi a cikin kowane watanni uku. Daga jihar Adamawa ga Ibrahim Abdulaziz da ƙarin bayani.
Rundunar sojin saman ƙasar da ta kuma tabbacin cewa ne ma za ta ci gaba da dakile tare da kai hare-hare a dukkanin sako da maɓoyar yayin kungiyar ta Boko Haram da ke Arewa maso gabashin ƙasar, musamman a wannan lokaci da 'yan bindiga masu tada ƙayar bayan ke ma sauya salo. Rundunar ta ba tabbacin haka ne a wani taron manema labarai da ta saba gudanarwa duk bayan watanni uku da ya gudana a Yola. Tun farko ma da yake jawabi, Kwamandan rundunar Operation Lafiya Dole mai kula da sojin saman Air Marshal Tajuddin Yusuf ya ce baya ga samun nasarar daƙile hare-hare 'yan bindigar, yanzu haka kuma rundunar na gudanar da ayyukan jin kai ga al'ummomin da rikicin na Boko Haram ya shafa.
Air Force is an independent organization. It will give us the necessary reach.
Ya ce a wani shiri na nuna ƙwarewa da sanin makamar aiki da ma kawo ƙarshen matsalar Boko Haram, rundunar ta ko bude wani sabon sansani a garin Manguno wanda zai ba da damar kaifa mage a sansanonin Boko Haram a arewacin jihar Borno. Ya Vice Marshal Muhammad Idris shine ma komandan rundunar sojin sama da ke Maiduguri. ya koyi garin haske ne ma game da nasarorin da suke samu a yanzu.
Ai mun nisa tunda yanzu in ka shiga Maiduguri ba za ka masu cewa ana aiki ba. Eh inda muka kai yanzu kenan. Inda na bayan cikin tunan ci dazun nan akwai mutanen da suke bata gari suna fitowa hayin suna dan bata muna mutanen namu. Amma Allah ya sa da an samu wata dan kwanci hankali.
Haka nan kuma komandar rundunar sojin sama ya koma bane irin agajin da suke bayawa waɗanda marikicin ya shafa.
Mukan kai musu din ta'aziyya da kuma bukatun abubuwan da suke a bata ayyuka da kullum na maganin cututtukan cikin su. Muna kokarta kuma mu taimaka musu a fannin nan sosai. Ba ma mukan je wurin ma mu taimaka musu marasa lafiya, akwai asibiti a Bama, akwai a can banki.
To wai komai rundunar sojin saman ke yi ne na kaucewa kai hari akan fararen hula kamar yadda ya faru a baya. Hailaye daga komandar rundunar sojin saman.
Tun lokacin da aka fara abubuwan nan so ɗaya muka samu wannan kuskuren da aka yi, kuma ai ka san cewa kowace ne yake aiki dole ana samun kurakure. To wannan abin da ka faɗa abu ne wanda muka ɗauka da zafi sosai. Shi yasa yanzu ba ma fitowa inda muka saba can baya. Sai mun tura ita jirgin namu ta duba hangen sama, sai ta duba ta tabbas cewa wurin nan fa ba ta tuma haske wurin nan. Sannan mu kawo mayaka su daga baya suka hari.
To sai dai kuma rundunar sojin sama ta magargari jama'a fa da ake kulawa.
Ito kawai jama'a dai kawai sun nura ne sannan su fita daga irin wuraren da ake da mutane mun hafakan nan. Ne sai su fita. Muna ga musu cewa idan ka zanna wurin da aka samu dan boko haram din to an ka zo hari sai same ka. To fita ake so ayi a dawo inda za a same ka a fidda kai a kushu ami. Suna da irin wani ma'ajin da ake aje irin mutane kamar wannan, a ba su abinci, a ba su kuma wata sana'a da wasu abubuwan da kamata koya musu dan support wannan harkan da suke ciki har yanzu. To wannan shine zan sha ma jama'a dan Allah duk abin da aka ce bai dace ba. An sha fada radio da TV, sai a fada ma hukuma, sai a foto a mara bayan duk information aka bamu yana taimaka mana kai kare dukkan mutane da kuma rayuwa.
Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
La ilaha illallah Muhammadu rasulillah.
Ba gani sa. Ba gida Ibrahim Abdulaziz. Har yanzu muna a Najeriya inda gwamnatin jihar Neja Alhaji Abubakar Sani Bello ya kori commissionerinsa daga kan makaman su. Daga jihar Neja ga Mustafa Nasir Batsari da cikakken bayani.
Gwamnatin jihar Neja a Najeriya Alhaji Abubakar Sani Bello ya kori kwamishinoninsa daga kan mukamansu. Daga cikin kwamishinoni 18 dai guda uku ne kacal gwamnan ya bari, waɗanda dama su ma sabbi ne ba su wuci watanni biyu a kan mukamansu ba. Ko da yake dai a tsarin dokar ƙasa ta baiwa gwamna damar ɗaukar irin wannan mataki a kan kwamishinoninsa, kamar yadda masana harkokin kundin tsarin mulkin Najeriya suka tabbatar. To sai dai wasu na ganin matsin lambar 'yan siyasa ne yasa gwamna Abubakar Sani Bello ya ɗauki irin wannan mataki na sallamar kwamishinonin nasa, saboda nuna rashin gamsuwa da kamulu da yinsu ta fannin gudanar da ayyukan cigaban al'umma. Alhaji Jibril Baba Indaci kakakin gwamnan jihar Niger ne ya yi ƙarin haske akan dalilin da yasa gwamna ya kori kwamishinonin nasa.
Matan shi na gwamna a kundin tsarin Najeriya a ba shi dama ɗauka wannan matakin.
Akwai bayanan da ke yawo cewa shi gwamna Abubakar Sani Bello yana shan matsin lamba daga 'yan siyasa akan ya kori wa'innan kwamishinoni saboda ba su gamsu da rawar da suke takawa ba wajen cigaban jihar Niger nan. Ba ka ga maganganun na da alaƙa da gaskiya?
A wani maganan alaka da 'yan siyasa, ai da kwamishinoni da shi gwamna Abubakar Sani Bello da 'yan faci, ai duka 'yan siyasa ne, ai kowa kuma akan cin gaba jihar Niger ake ji.
To sai dai shugaban jam'iyyar adawa ta Abga a jihar Niger Alhaji Aliyu Musa Liman ya ce gwamnan ya makaro.
Wannan kwamishinoni da gwamna ya yi ba yanzu ba yanzu ya kamata duk lokacin da ya ce bai dada kowa ba duk cabinet din shi ba wanda ma ya dada shi. Mutum wannan lokacin ya kamata ya yi wannan cikin da ba sai ya bari an riga an gama bannan an lalata abubuwa ba gyara da za a iya yanzu a ce an san. Kwana nawa ya rage.
Wato ko a ganin wuya an makara?
An makara.
Kokarin jin ta bakin jam'iyyar APC mai mulki a jihar Niger akan wannan al'amari ya ci tura. To amma na tuntuɓi ɗaya daga cikin kwamishinonin da aka sallamar, wato tsohon kwamishinan gona Alhaji Kabiru Abbas, wanda ya ce ai komi yana da lokacinsa.
Mulki da Allah ne, akwai tsari da Allah ya yi, ya ce daga rana kaza zuwa kaza za ka yi kaza.
Abu
waɗanda ke cewa gwamnan nan ya ɗauki matakin sauki ku ne saboda matsin lamba da yake samu daga 'yan siyasa saboda rashin gamsuwa da ayyukan ku, me za ka ce game da wannan kalamai?
To kalamai ne in ma mutum na yi, to ai shi mai gidan shi ya fi kowa sanin me gwamnatin shi, ai shi to ina maganar harka siyasa kowa da nashi tsari. Kuma abin da muka ɗauka lokaci ne ya yi.
Masu lura da harkokin mulki a jihar Niger dai na ganin ko baya ga sallamar kwamishinonin akwai buƙatar gwamna Abubakar Sani Bello ya ƙara yin tankaɗe da rairaya a cikin makarraban gwamnatinsa, idan har ana buƙatar Roman Dimokuraɗiyya ya gangara zuwa ga talakawa. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
Tuma da Allah a gaida na Batsari. To bari mu ketara ƙasar Kamaru, inda kakakin gwamnatin ƙasar ya yi wa manema labarai jawabi a ofishinsa da ke Yaoundé kan matsalar 'yan awaren Ingilishin ƙasar. Wakilin sashen Hausa na muryar Amurka, Muhammad Awal Garba, na da ƙarin bayani.
Kakakin gwamnatin ƙasar Jamhuriyar Kamaru kenan kuma ministan sadarwa na ƙasar Isa Cinau Bakari a yayin da yake yi wa manema labarai jawabi a ofishinsa da ke birnin Yaoundé, wanda yake cewa mu dai ƙasarmu ba za mu yarda da waɗanda za su wargaza mana ƙasarmu ba, kuma ba za mu amince da a yi wa jama'armu ta'addanci ba, kana ba za mu miƙa wuya ga waɗanda suke nema su yi wa jama'a ƙasarmu asaran dukiyoyinsu ba. Wannan ne ya sa muka tura jami'an tsaro jihohin Ingilishi guda biyu domin su kare lafiyan al'umman kasarmu. Na tambaye shi ko ya ministan yake ganin anda jami'an tsaro suka yi amfani da karfin tuwo domin halaka waɗansu al'umman wannan bangaren? A'a, mu dai sojojinmu ba su yi amfani da karfin tuwo ba, mu dai sun yi kokari na koran waɗansu gungun 'yan ta'adda wanda suka kullo daga ƙasashen ƙetare domin su yi ta'adi a kasarmu, kuma mun yi nasara na murƙushe su. Kana akwai waɗanda suke nema su ɓata sunan jami'an tsaronmu cewar sun halaka fararen hula har sama da 100, hakan bashi da ƙanshin gaskiya, sai dai a gidan yarin da ke garin Kumbo. Mazauna a gidan yarin sun yi kokari na fitowa da makamai a hannunsu suna harbe-harbe, amma jami'an tsaronmu sun yi kokari na yin amfani da bindigogi sun kashe 'yan gidan yarin guda 5 kuma an tattake guda 3. Amma ina jan kunnen manema labarai da ƙungiyoyin agaji na duniya da su dinga bayar da bayanai na gaskiya. Kana Majalisar Ɗinkin Duniya da ƙungiyar haɗin kan Turai da ma ƙasar Faransa har ma da ƙungiyar haɗin kan nahiyar Afirka sun nemi cewa da mu zauna akan teburin shawara domin mu yi kokari mu sasanta irin rikicin da yake faruwa a ƙasar tamu.
Pour terminer, je réitère au nom du gouvernement le caractère un et indivisible de la nation camerounaise.
Amma shugaban ƙasar Kamerun Mr. Biya yana aiki tukuru domin ya ga cewa ya magance wannan al'amarin. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
Gaida Awal Garba. Bari mu kammala rahotannin namu ta a jamhuriyar Niger, inda ƙungiyoyin lauyoyi matasa daga ƙasashen Afirka suka fara gudanar da wani taro don tattaunawa akan wasu muhimman batutuwa da suka shafi 'yancin ɗan adam, ta yadda za su gabatar wa gwamnatocin ƙasashen wannan nahiya shawarori da za su iya zama mafita. Wakilin muryar Amurka a Yamai, Sulaiman Muni Barma, ya aika mana da ƙarin bayani.
Matsalar zuwa cirani, taɓa rauniyar hanya da safarar bil'adama su ne mahimman batutuwan da lauyoyin matasa daga wasu ƙasashen Afirka ke tattaunawa a kansu a yayin wannan taro a wani ɓangare na fafutukar kare haƙƙin jama'a da masu aikin lauya suka yi rantsuwa a kai tun fil azal. Maitre Neno Ismail shi ne jagoran haɗakar ƙungiyoyin matasan lauyoyin wannan nafiya.
Wannan passeur da suna cikin desert in za su wuce mutane sun zo, su ba ruwansu, kuɗi suke nema. Ba su kula da condition wanda mutane na ci, mutane na kwana. Ke dai masaloli iri-iri sun yawa don adam a sashi cikin waɗansu condition, kamin ma ya kai ma Mediterranean, yalla yunwa ta kashe shi, gajiya ta kashe shi, bai ma kai rabin hanya ba. Kuma mata kun san bisa hanya ba abin da ba musu. Cikin daji akwai viol ne, akwai ana bugin su, komi da komi ana yi musu. Wannan bai yi ba, muna jin zahin wannan, muna so ya kare.
Wasu fitattun lauyoyi da masu hannu a harkokin shari'a ne aka gayyato a wannan haduwa domin gabatar wa matasa lauyoyi laccoci ta yadda za a iya tantance matsayin abubuwan da ke faruwa da bakin haure akan hanyar su ta zuwa Turai. Idan aka kwatanta da abubuwan da dokokin ƙasa da ƙasa suka yi tanadi.
Mun azza temu wannan na migration da threat de person wanda za mu yi zancen shi. Za mu sa lawyoyi da expert wannan da aka kawo expert international da procureur de la République na Niger da batonniers na baro de Niger. Za a sa su yi anime conference atelier wanda zai sa lawyoyi su yi nazari don mu samu taimakon da zamu kawo ma gwamnati, mu samu taimakon da zamu kawo ma population.
Yaki da kwararar bakin haure da maganar safarar bil'adama na daga cikin batutuwan da suka fi daukan hankalin gwamnatin Niger a 'yan shekarun baya-bayan nan. Saboda haka ministan shari'a Umaru Ahmadu ke kallon yunkurin na matasa lauyoyi a matsayin wani abin ayaba. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogo muna cewa karfe 11:21. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Masu sauraron filin sai bango ya tsage, assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Idan kuna biye da mu a 'yan makonnin da suka shige, Brigadier General Usman Sani Kuka Sheka, mai magana da yawun rundunar sojan Najeriya, ya yi kokarin amsa tambayoyinku akan kokarin da jami'an tsaro suke yi na murkushe 'yan kungiyar Boko Haram. To yau cikin yadda Allah, General Usman Sani Kuka Sheka zai yi da bada amsa ga dukkan tambayoyin da aka masa a wannan fili na sai bango ya tsage.
To sunana Saidi Ibrahim.
Muna jinka.
Aje muna tambayan general ne akan magin maganan six point din nan da suke kujiji ba suka tarko su babban gida da Yobe. Yawa tambaya ta shi kusan mu kasa gane bambancin tsakanin gwamnatin Goodluck Jonathan da gwamnatin janar Buhari wajen karɓar hancin sojoji akan checkpoint. Saboda za mu zo mu sauke fasinja su wuce tukunna mu zo direbobi, mun zo kuma sai an tambaye mu mun ba da wani abu tukunna na goro. Naira 50 naira 100 ne dai haka.
To sojoji ne ko 'yan sanda?
A sojoji ne.
To general ka ji ko?
Na ji.
To wace ansa za ka ba shi?
Wato ansa da zan ba shi ne ai na ji ko tenshi kuma tabbata gidan za mu bincika. Indai har aka tabbatar da wannan batun gaskiya ne kuma waye na so da zai tabbatar man da ranar da lokacin da hakan ta faru so da ya kasance mun bincika mu san waye ke aiki a wannan lokacin a wannan guri a da kamar yanda ya bayani zan da za mu bincika su na hukunta indai har aka tabbatar yana da laifi. Amma ko menene ina so da Allah ya yi hakuri za a bincika.
To malam mai tambaya za ka iya tuna ranakun da wannan abu ya faru ko ko yana faruwa ne kullum?
Kullum ne yana faruwa.
Yan matan Chibok ɗinnan da aka sace na secondary school, akwai yiwuwar dukkansu za a samu a kubutar da su? Tunda akwai labaran da ke cewa wasu daga cikinsu sun rasu. Mutane kuma kullum ana magana akan cewa za a kubutar da dukkansu.
A kullum muna fata ta gari cewar duk inda suke ba ma su kaɗai ba, kungiyoyin wani ɗan Najeriya ko mahaluki da 'yan ta'adda na Boko Haram suke rike da shi ba tare da san shi ba. Niyyar mu ce kuma muna kan kokarin haka mu tabbatar mun kubutar da su, mun sada su da iyalansu.
A to daga ƙarshe general wani kira za ka yi ma dukkan jama'a?
Kiran da zan masu shi ne farko kafin in kai kiran gaskiya ina so in yaba masu kuma in gode masu bisa gudunmuwa da suke bada wadda ta sa har muka kai ga cin nasara akan 'yan ta'adda da Boko Haram. Duk da haka an ce ƙari zai cin daɗi, muna so su ci gaba mana da addu'a kuma su ci gaba da bada goyon baya, sannan kuma idan suka ga abin da ba shi ke nan ba da Allah su shaida ma jami'an tsaro ko hukuma.
To Allah Ubangiji ya sa a dace kuma mun gode da ka samu dama ka zo wannan fili ka ansa wasu daga cikin tambayoyin masu sauraron mu. Mun gode. Ashen shirin kenan a yau, sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za mu gabatar da wani sabon shirin. A halin yanzu kuwa a madadin dukkan waɗanda suka taimaka aka haɗa wannan shirin, Jummai Adice daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya.
Jummai Ali kenan da shirin sai bango. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayin da kuke aiko mana ta email.
Sakonmu na farko a yau ya zo ne daga hannun Abubakar Abubuwa Kankara. Ya ce fatan alheri ga daukacin ma'aikatan gidan rediyon BOA Hausa. Hakika yau ita ce ranar gani ta duniya, amma fa a Najeriya akwai dimbin mutanen da ke fama da matsalar rashin gani. Da fatan gwamnatin kasar mu Najeriya za ta ci gaba da tallafawa masu fama da wannan lalura wajen ba su magunguna da yi musu aikin ido kyauta. Sai sako na gaba kuma ya ce muna yaba wa sashen shari'a a Najeriya bisa kwace kadarori mallakin tsohuwar ministan man fetur a Najeriya, Mrs. Diazeni Alison Maduke. Lallai wannan mataki ne da ya zamo zakaran gwajin dafi wajen fara samun nasara daga shirin gwamnatin tarayya akan yaki da cin hanci da rashawa da ta'annati wa tattalin arzikin Najeriya. Sakon ya zo daga hannun Ibrahim Musa Kirfi, jihar Bauchi. Sai sakon Yakubu Abdullahi Dambam yace assalamu alaikum BOA Hausa. A yau na rubuto muku wasika ce akan matakin da gwamnatin Najeriya take yunkurin dauka na hana likitoci aiki na kashin kansu. A gaskiya wannan mataki zai yi tasiri wajen inganta bangarorin kiwon lafiya a Najeriya, saboda mafi yawan likitocin da suke aiki a asibitocin gwamnati ba sa mayar da hankali sosai kamar yadda suke yi a wuraren aiki na kashin kansu. Daga ƙarshe nake kira ga gwamnatin Najeriya da ta dauki irin wannan matakin a bangaren harkar ilimin Najeriya. Sako na ƙarshe ku a yau yace ina kira ga gwamnatin tarayyar Najeriya da ta yi amfani da makudan kudaden da hukumar EFCC ke ci gaba da kwatowa domin aiwatar da kasafin kudinmu maimakon ciyo mana bashi. Sako daga Aliyu Usman Taka Lafiya, ma'ajin kungiyar muryar talaka ta ƙasa reshen jihar Kebbi.
Nazir Hausawa kenan da sakonnin masu sauraro. To kafin mu kai ƙarshen shirin namu, ga Grace da takaitattun labaru.
Rundunar sojan ƙasar Pakistan ta sanar yau cewa ta kwato ba Amurka Kathleen Coleman da mai gidanta ɗan asalin ƙasar Canada Joshua Boyle da 'ya'yansu uku daga wani yankin ƙabilu da ke kan iyaka da Afghanistan. Iyalan sun ɓace ne a Afghanistan cikin shekara ta 2012, ƙungiyar Taliban kuma ta ɗauki alhakin garkuwa da su. Ƙungiyar ta kuma fitar da fayafayen bidiyo biyu da suka nuna su lokacin da ake tsare da su. Hukumar zaben ƙasar Congo ta ce ba za a gudanar da zaben shugaban ƙasa da aka daɗe ana jan ƙafa a kai a ƙasar da ke Afirka ta tsakiya ba sai shekara ta 2019. Hukumar ta bayyana yau Laraba cewa har yanzu tana kan rajistar masu zaɓe a yankin ƙasar da ake fama da tashin hankali, kuma za ta buƙaci ƙarin kwanaki 504 kafin ta kammala shirye-shiryen zaben. Ana fargaban cewa sanarwar za ta ƙara zafafa hamayya tsakanin shugaban ƙasar Joseph Kabila, wanda ya yi kane-kane bisa karagar mulki bayan cikar wa'adin mulkinsa a watan Disamba shekara da ta gabata da ƙungiyoyin hamayyar ƙasar Congo. Ƙin sauka daga karagar mulkin da Kabila ya yi ya haifar da tashin hankali da waɗansu lokuta aka rasa rayuka a Kinshasa, babban birnin ƙasar.
Masu sauraro, a nan za mu dasa aya, sai kuma can an jima in Allah kuma da dare za mu da muku da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Grace Alheri Abdu da ta taya na gabatar da shirin, da kuma Miss Julie Lazarus Gresham da ta haɗa da kuma ba da umarni, da injiniyan mu na yau Aidin Oktan, Ibrahim Jarume ke cewa a huta lafiya a dakatar shirin yau da gobe.